بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يوم المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى بقوام كومي شين يعلم أولنا مسلاتي ميتار البركة babban masallacin juma'a dan nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na juma'a wanda yau 3 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 20 daidai ga watan 2 miladiya 2026 muna cikin suratul qamar. Wannan aya da aka karanta ta 49 da kuma ta 50 an karanta su a jiya, mun so mu bayani lokaci mara hadinsa. Muna kan faɗin Allah subhanahu wataala, wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Allah subhanahu wataala ya ce wa ma amruna, lamarinmu bai kasance ba illa wahidatun, face da kalma ɗaya, kalamhin bil basar, kaman kyautawar ido. To wannan gaba mun so mu bayanin ta ajiya kaman yanda na faɗa lokaci mana hadinsa. Abinda za mu fahimta a nan, na farko za mu ga Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa lamarinsa na umarnin yi ko hanawa, to yana da gaɓoɓi guda biyu. Na farko dai Allah idan ya faɗa, to ba sai ya maimaita ba. Sannan kuma in ya so yiwuwar abun, to zai yiwu ne kamar ƙyaftawar ido. To a nan malamai suke cewa abubuwa da Allah subhanahu wata'ala zai ƙaddara dama tun kafin Allah subhanahu wata'ala ya yi duniya ya riga ya san duk abin da zai faru, kamar yadda za mu sami ƙarin bayani ga aya ko ayoyi da za su biyo. To Allah ya riga ya tsara komai, kuma lokacin faruwar abun kawai ake jira sai a ga abin ya faru. Wannan bai ci karo da faɗin Allah subhanahu wata'ala ba, cewa walaƙad khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Allah ya yi bayani cewa tabbas mun halicci sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu a cikin kwana 6, kuma wata gajiya ba ta same mu ba. Kaga mutum idan yana da ƙarancin fahimta zai ga cewa ya Allah subhanahu wataala ya ce lamarinsa bai kasance ba face kamar kyaftawar ido, kuma ƙasa da haka. Amma kuma yanzu gashi an ce an halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana 6. To amsa da malamai suka bayar a nan shi ne, abu na farko, Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan domin ya nuna mana bin abubuwa a hankali daki-daki. Kuma dukkan abin da ya taho a hankali a hankali a hankali shi ne ake daɗewa ana cin gajiyarsa. Kuma duk abin da ake so a mora bai kasancewa lokaci ɗaya. Na buga mana misali da haihuwar dan adam tun daga lokacin da aka haife ka zaka zama hali dan labubu a cikin tsumma kwanciya masiri a gyara maka sannan a zo a koya maka zama a zo a koyi rarrafe a koyi tafiya har mutun ya zama mai cikakken karfi saboda me saboda alfarin da yake tattare da dan adam da yanda zai ci gajiyar kansa wasu ma su ci gajiyar sa amma rayuwar dabba ba haka take ba zaka an haifi akuya ko tinkiya a yanzu bayan awanni tana ta gudu-gudu da kaiwa da kawowa saboda fa'ida ta ita wannan dama ta itaciya ce ba ainihin dogon zango take dauka ba dauki karatu karatu duk ya danka duk kwakwalwarka sai ka ji matakan sa idan karatu ne na zamani wani mutum daga nursery zai soma ai primary ai secondary ai duk matakai na sama saboda alfanin ilimi saboda matsayin sa ba zai yi duk kwakwalwarka ka ce ai na gama karanci abubuwan bukata a cikin shekara 1 2 3 ba kai saba wani ma sai ka soma furfura kafin ka kai a nuna ka da yatsa a wannan fagen saboda mai saboda alfanin ainihin ilimi bal masana suke cewa hatta kudi wanda wani zaka ga dare dai Allah kan yi bature to irin wannan kudin ba su fai karko kaman kudin da aka yarfe gumi a goshi ba wanda da kadan aka sha wahala aka tara su irin wanda suka sha wahala a wajen tara wannan kudin Allah bai fi tsora musu lalurori da yake yi ma kudin su kwaf dai ba galibi irin wanda zaka samu a dare daya to shine zai yi tafiya a wuri daya to ala kulli halin malamai suka wannan shine gaba ta farko gaba ta biyu sammai da kasai sun kunshi halittu wanda Allah kadai ya san adadin su to a cikin mashi'ar Allah bai so ya fadi kun gare su duk su kasance lokaci daya ba a'a kowane abu ya kasance gwargwadon yanda aka tsara shi yanzu mu kanmu Allah yake cewa ya khalaqukum fi butun ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalab mu kanmu ba tashi da Allah ya gama halittar mu ba halitta ce bayan halitta hadisi ibnu mas'ud ya faɗa mana mutum zai kwana 40 yana digon mani ya kwana 40 yana gudan jini ya kwana 40 yana tsoka sannan ainihin abu ta masa rai har ya kai lokacin da Allah zai bada izinin fitowarsa daga cikin mahaifiyarsa to kaga wannan wasu abubuwa ne wanda kowace gabar a wajen Allah kalamhin bil basar to amma ba abu dai bane ba shi yasa kaga cewa mun dauki lokaci a ciki kafin fito waje ina fata mun gane to Allah da yake cewa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar muka ce wannan wahidatun shine kalimatun wahida ita ce kalimatu kullu Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi yace anan zamu fahimci kuskuren masu cewa ya man amruhu bainal kafi wan nur yace to wannan kuskure ne domin ba wai abu yana kusanta bane bainal kafi wan nur yana kusantawa ne ba'dan nur ma'ana ba'dan kafi wan nur da ma to akai ya man amruhu bainan nuni wal fa kun fayakun amma lokacin kafin a je nunin din Allah bai tabbatar da shi abin ba sai lokacin da nunin ta tabbata sannan abun suke kasancewa ina fata mun gane to wannan gabar kuma har yanzu bayin Allah tana nuna mana ya kai dan adam ka kwantar da hankalinka a rayuwa kada abubuwa su dinga daga maka hankali kana ganin na wasu da jinkirin su kai kake ganin abun mai jinkiri ne amma a wajen Allah kusa yake Allah da yake bayanin alkiyama yake cewa innahum yarunahu ba'ida wa narahu qariba su suna ganin alkiyama ne sa take mu kuma muna ganin ta a kusa to ba wai alkiyama ba ta abubuwan nan na rayuwar duniya da kake gani wani lokaci mutum zai tsife tsammani yaga komai ba zai yi ba komai ya takure kuma ya lalace amma a cikin abinda bai kai sakan biyu ba yaga Allah ya canza lissafin wannan shi zai sa ka karfafa imanin ka da Allah subhanahu wataala domin dan adam yana san yana shirye-shiryen sa shi kuma rabbul izzati ya gama na kuma ba za a taba samun cin karo tsakanin lamarinka da Allah ba kai so kake sai bayan wasu shekaru shi kuma Allah dan sakanni ne to kaga abin da Allah shine zai tabbata wannan zai nuna maka kada ka ji tsoron makircin wani wanda zai maka makirci ko wani wanda zai shirya maka ainihin wata mugunta wani malami yana cewa duk wanda zai shirya maka gadas dare ko cutarwa to karkarin abin da zai yi ya tabbata da abin da dama Allah ya riga ya tsara shi amma ba shine ya samu da abin ba wani zai ga cewa saboda isassa da ainihin tumbatsarsa in ya sa abu a gaba dole ne malaman sirri sun ce Abu Jahal lokacin da aka wayi gari za a yi yakin ainihin Badar abinda yake cika baki cewa yau shi da mutanensa sun riga sun gama da manzo Allah Islam da mutanensa ya samu wannan tabbacin a zuciya kawai daga wannan wunin to musulunci sai dai a yi tarihin ainihin shi a ban gasa to amma tash wannan shi ne tunaninsa shi ne sirrinsa kuma abinda Allah ya shirya ya riga ya faru ɗan uwa irin wannan abubuwan da yawa suna nan fal ba lokaci ba ne na tarihi ba da za mu cika shi amma wani misali da zan kawo wanda zai nuna maka ka tsaya akan dokokin Allah in ka bi Allah wa man yattaqillaha yaj'allahu makhraja akwai mashahuriyar kissa da ta faru daga cikin kasashenmu na Afirka ba zan ambata kasar ba amma dai ba ta da nisa wanda suka san abubuwa suke ba mu labari an yi wani shugaban kasa wanda shi ne ya karba a hannun turawa to wata rana saboda mutum ne mai tsanani yadda su ƴan kasa suke faɗa mana idan zai zo gari baka isa ka fita kasuwa ba idan aka same ka ka bude rufar kasuwa to jikinka ya faɗa ma shugaban kasa zai zo har ka samu damar bude shago dole sai dai ka zo ainihin duka tare shi to wata rana takwaran aikinsa ya kawo masa ziyara za su zo ɗaya daga cikin manya-manyan jihohin ƙasar su yi sallar juma'a aka aiko liman cewa shugaban ƙasa da wane takwaran aikinsa za su zo su yi sallar juma'a aka jira har wajen la'asar bai zo ba liman ya karɓi hali sai to gaskiya sai dai a yi juma'a aka ce liman an fasan halinsa ya ce a ai ba za mu zauna Allah asar sai ba mu yi juma'a ba liman ya karɓi hali aka yi juma'a ana gama juma'a sai ga shugaban kasa saboda jahili ne bai san addini ba sai sai a sake juma'a ma'ana shi ba za a kunyata shi a gaban shugaban kasa wanda yake makocinsa takwaran aikinsa ba liman ya yi duk dabarun da zai cewa raka ya daɗe ai dama ku matafiya ne matafi ba juma'a a kansa saboda haka ku yanzu abinda za ku yi azhar da la'asar ya ce a sake juma'a ya ce liman ya yi ƙarfin hali ya ce to raka ya daɗe dai juma'a ɗaya ake yi in aka yi ta kuma sai sati ya zagayo to shikenan ya juya ya tafi yana kuma babban birninsa sai ya rubuto takarda cewa ana neman liman rana kaza kowa ya gamsu da ya zai to sai dai buzunsa yau muna juma'a in za mu kaddara a ce yana neman sa asaba abin nan lahadi to ana gobe zuwan liman sai aka kifar da shi mai wannan zai nuna maka inna rabbaka labil mirsad wa ma amruna illa wahidatun kalamhum bil basar shi yana ganin ba a isa a yi masa tawaye ga abin da zai faɗa ba ko ya samu umarnin Allah saboda jahili ne bai san rayuwa ba bai san ma ainihin addini ba to shahid a nan kun ga yanzu shi wannan abin da ya tsara Allah kuma ya tsara akasinsa yan kasar suke ce mana a lokacin liman ya samu karama wato ya samu daraja cewa wanda daga cikin karamominsa ne an yi nufin a kau da shi daga doron ƙasa shi wancan karkataccen aka kau da shi daga kujerarsa ƙarshe ya mutu a kulle a kurkuku Allah ya tsare to almuhim wannan sifar ta Allah ya yi abu lokacin da yake so kamar kyautawar ido wani zaman ne tabbaci ne ake ba mu cewa kada ka yanki duk lokacin da kake gani an kai bango an kure to a wajenka ne aka kure amma wajen Allah ba kure ba komai zai yi ainihin canzawa a daidai lokacin Allah ya datar da mu. To saboda haka Allah subhanahu wata'ala ke cewa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Sai ke cewa wa laqad ahlakna ashya'akum fa hal min muddakir. Tabbas mun halakar da makamantanku. Suwa ake faɗa mawa mushrikan Qurayshawa. Fa hal min muddakir, shin yanzu daga cikin ku akwai wanda za su dauki darasi su dauki izina? Wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nunawa a nan shine al'ummatan can su tsara su da dagawarsu ta kai suna ganin azabar Allah ba za ta zo musu ba. Kun ga a wannan suran mun ambaci kissan annabi Nuhu da farko, sannan aka ambaci kissan Adawa, Samudawa, mutanen Lut, sannan aka zo ainihin mutanen Fir'auna. To annabi Nuhu alayhi salam ku duba shekara 1,050 yana wa'azi, wanda shi kansa annabi Nuhu yana ganin wato abu kura ta kai ko tura ta kai bango, duk dabara sa ta wa'azi ta kare. Yace anni maghrubun fantasir, mutanen nan suna masa izgili, suna yi masa ba'a, suna yi masa abuwa na cin fuska, ba sai aune ba, sai ga Allah kawo ruwan tufan ya share su kaman ba a yi sabon da ba. Adawa suka cika suka batse suka ce man ashaddu minna quwwa, wai kai tsananin ya kai mu tsananin ƙarfi. Su ma mun ambata da Allah ya daidai da su. Samudawa suka ce ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin, kai Salihu kana da tawo akwai wata azabar Allah ko wata akuba akwai kaza, to ka zo da wannan in kai mursali ne na gaskiya. Allah ya kama su da tsawa aka gama da su ga baki ɗayan su. To ku duba shi kuma Fir'auna, shi da mutanensa sun fito sun tunkari annabi Musa da mutanensa. Matsayin da har mutanen annabi Musa suna cewa inna lamudrakun, mu ba za a tarar da mu za a cimmana. Saboda me? Sai kuce a gabansu kuma Fir'auna ne da mutanensa dab da su. Ba kwale-kwale ba jirgin ruwa, kuma ba su iya ruwa ba, kuma ruwa iyakar idansa. Fir'auna ya gamsu shi da mutanensa annabi Musa da mutanensa sun tashi daga yi. To ku duba yadda Allah ya yi masu. Kaga wannan me yake nuna mana? Wa ma amurna illa wahidatun kalamhim bil basar. To Allah sai ce wa laqad ahlakna ashya'akum, iri-irin ku masu hali na kafirci irin ku. Fa hal min muddakir, to yanzu a cikin ku akwai wanda kunnensa zai yi laushi ya ji wa'azi? Ma'ana tunda wa'yansan ba su kai labari ba, me laifin su kafirci, kuma yanzu kuna kafirci, kuma wanda aka kafirce mawa a can wa'yancan annabawan ba su kai annabin da ku kafircewa ba. To kunnen ku zai yi laushi? Kaga ne sai wanda Allah ya so. Ma'ana abin da Bahaushe yake cewa duk abin da ya ce doma ba zai bar awe ba. Saboda haka tunda dai su suka yi kafirci ba su kai labari ba, to kuma yanzu tunda kun yi in ba ku tuba ba, ba za ku kai ainihin labari ba. To shi ne Allah yake cewa wa laqad ahlakna ashya'akum, tabbas mun halaka makamantanku. Fa hal min muddakir, shin yanzu akwai wanda suke masu ainihin tunawa? A cikin tafsiri yake cewa inna kulli shay'in yake mansubun bi fi'lin yufassiruhu, je mun faɗa cewa akwai taqdirin inna khalaqna kulla, saboda wata khalaqna hu ita ce za ta fassara shi. To shi ne Allah ke cewa mu duk wani abu mun halice shi bi qadar, yace bi taqdir, ta hanyar gurgurjewa. Mun yi bayanin taqdir a jiya, ko dai ana nufin wato ainihin tun azal qaddara Allah ta tabbatar da shi, ko kuma a bisa tsarin da Allah ya gina shi a kai. Yace halun min kull, wannan bi qadar hali ne na wancan kulla din. Yace ai muqaddar, wato mun halice shi abun qaddarawa. Nan mai tafsiri sai aka rubuta au qari'a, wannan alamar kuskure ce. Wa qari'a, kuma an karanta kullu bir rafi, to sai zama mubtada, khabaru shine khalaqnahu. Saboda haka wannan alamar sai a hade ta da ita da wawan ko kuma a goge ta. yace wa ma amruna li shay'in nuridu wujudahu, kuma lamarin mu ga wani sha'ani, ga wani abu da muke son sa wato samar da shi bai kasance ba illa amratan wahidatan, face umarni ne guda daya, kalamhin bil basar, kaman kyautawar ido, fi sur'a a wajen gaggawa. Sai yace wa hiya qawlu kun, shine fadan kun, fayujadu, sai a samar da wannan abun. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, kadai lamarin ubangiji yana kasancewa duk lokacin da yake nufin wani abu to zai fada mu wannan abun cewa kasance sai ya kasancewa. Sai ce walaqad ahlakana ashiyakum, tabbas mun halaka makamantanku, shine ashbahakum, makamantanku fil kufri, a cikin kafirci, minal umamil madiya, daga cikin al'ummatai da suka shude. Fa hal min muddakir, shin yanzu akwai masu yin tuntuntuni? Yace istifhamun bi ma'anan amr, wannan tambaya ce amma umarni ne, kenan ku yi tunani ku koma a cikin taitayinku. Ai udhkuru wattaizu, ku tuna kuma ya zama ainihin kun wa'azantu. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustabar.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu, dukkan abin da ya zamo sun aikata shi fi zubur, to yana nan a cikin littattafai ko a cikin takardu. Wa kullu saghirin, kuma duk wani karamin abu, wa kabirin da babban abu, mustaqar, yana nan a rubuce. Wannan ba wai mujarradin labari Allah yake bamu ba, dan ya nuna cewa mu san da sani duk abin da muka yi, to ba gara ba zago za mu gan shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dai ce wa kullu shay'in fa'aluhu, duk wani abu da suka aikata shi susuwa, ana nufin bayi gaba daya ko kuma su waɗannan da ake ba da labarin su. To Allah dai sai ce fi zubur, suna a cikin littattafai. To sai malamai suka ce kitabatul ashiya ala silfain, abubuwa da Allah ya rubuta dan gogi biyo ne, akwai alkitabatus sabiqa, akwai alkitabatul lahiqa, akwai rubutu wanda ya riga ya wuce, sannan akwai rubutu wanda shi kuma zai biyo baya. Wanne ne rubutu da ya wuce? Mu din nan, kamar yadda na faɗa ba dadewa, tun kafin halittar duniya da sama da shekara 50,000, Allah ya rubuta duk abin da zai faru. Hadithin sahihaini ya tabbata cewa farkon abin da Allah ya halitta shi ne alƙalami, sai Allah ya ce da shi uktub, yi rubutu. Sai ya ce wa man ladhi aktub, ya ce me zan rubuta? Sai aka ce uktub maqadira kulli shay, ka rubuta duk wani abu da zai faru tun daga nan har zuwa tashin alƙiyama. To yanzu zaman da kai a nan, inda ba a rubuta ba za ka yi wannan zaman ba. Da zaman da kai ka gyara zama, ka gyara tashinka, fitarka, shigowarka, inda ba a rubuta ba zai kasance ba. To wannan shi ne alkitabatul azaliya, an riga an rubuta wannan. Wanda zai zamo mumini, Allah ya rubuta wane mutumin kirki ne, za a halitte shi ƙasa kaza, gari kaza, yanki kaza, ɓangare kaza, kuma ga irin ayyukan da zai yi na bin Allah, ga kurakuran da zai kuma za a yafe masa, Allah ka samu a cikinsu. To wannan an riga an rubuta tun kafin mu zo duniya. So kuma kangararru, an riga an rubuta wane kangararre za a yi shi ƙasa kaza, yanki kaza, a cikin family kaza, ya rayu shekara kaza, kuma ga irin ayyukan da zai yi, ayyuka na saban Allah, na kangara, na fitsara. To wannan rubutun Allah baya hukunta bayi a kansa. Kuna gane karatu? An rubuta cewa za mu yi, kuma ba mu kawa sai an yi. To amma Allah zai hukunta mu akan wannan? Ba zai hukunta mu akan wannan ba. Allah ya ce alam ta'lam أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ Allah ke cewa ku sani ba Allah ya san abin da yake cikin sammai da ƙasai inna zalika fi kitab wannan abin da yake cikin sammai da ƙasai din nan fa yana rubuce Allah ya sa a rubuce shi kuma wannan faruwar sa abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala kuna gane wannan to yanzu mu da muke masallacin nan da na waje na jahan nan na ƙasa na duniya nan gabaki daya duk abin da zamu yi Allah ya riga ya rubuta shi yasa lokacin da ma'aiki alaihi salam ya faɗi wannan hadisi sahabbai hankalin su ya tashi suka ce fa mi idan fa fimal amalu ya rasulullah to in haka ne akan me zamu wahala mai aiki ko sai mu kwance mu tunda an riga an gama lissafi dan wuta an rubuta dan aljanna an rubuta sai ma'aiki alaihi salam ya ce e imalu فكل ميسر لما خلق له كل شيء aiki kowa an hore masa abin da aka dace shi saboda shi yanzu zaman da kai a masallacin nan ka hakura awa daya ka tashi wani in zaka bashi dubannin kudi wallahi ba zai zama ba zai ji kaman kanka ya aiki haka kawai saboda rashin aikin yi a cewa an zo an zauna ana kallon waye wani ana wasu maganganu haka bai zai gane shi shi lokacin sai ya fi karfin wannan kai dai masa maganar business yawa to nan yake da wayo nan yake da hankali a nan yake da kwarewa yi masa maganar yadda biyar za ta zama goma to wannan shine zance kuma shine batu amma kai masa maganar addini kar kai masa maganar Allah yana son ka za a yi Allah baya son ka za ka da aika kai masa wannan maganar wannan ba layin sa bane layin sa malam ne to sannan a hirdin ka wai ka ce kaza ba kyau ba kyau to ba kyau ba kyau to me kike so ai sai ka rubuta yace wallahi malaman nan idan kada ka ta su ko ruwa ba za ka sha ba duk abin da za ka taba sai a ce ba kyau la ilaha illallah kai kana musulmin kirki kake fadar wannan to ba za hana ka shan ruwa ba je ka sanye te ku ka dawo in yi so sai ai magana shikenan ba to almuhim wannan rubutun Allah ya riga ya yi shi kuma ya riga ya tabbatar da shi Allah ya ce wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun Allah ya ce mun riga mun rubuta a cikin baitul mahfuz lawul mahfuz mun riga mun rubuta kuma bayan an tabbatar mu a cikin alqur'ani wato tattafai kai da suka gabata bayan lawul mahfuz Allah dai ya riga ya rubuta cewa karshen duniya bayin Allah na kwarai ne za su gade duniya duk wannan dagwalgwalan da ake akwai lokacin da Allah zai share shi ya zama zalla bayin Allah na kwarai za su kasance to sannan kuma daga baya kuma su ma a tafiyar da su sannan kuma wato tantirai su ne alkiyama za ta tsaya akan su hadisi ya tabbata alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan ashrarun nas kada Allah ya kaimu wannan lokaci waye sani ko ibadiy salihuna ana nufin lokacin manzo Allah ne yanzu kawai lokacin ashararanci shine ake tiki an kusa kaiwa karshe Allah dai shine mafi sani almuhim kun ga wancan kitaba ce azaliya an riga an rubuta to daga nan kuma sai rubutu na biyu wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalu Allah sai da yin rantsuwa yace wa inna alaikum ka shigo ciki na shigo ciki duk mun shigo ciki lallai akan ku la hafizin akwai wanda suke masu kiyayewa kuma Allah sai da ambaci wato alhifz tattare da su kaman ana ce mana malaikan da za a hada ka da shi a hada mu da shi ko bai rubuta komai ba ya haddace ya kiyaye babu abin da zai shige masa ainihin duhu ya bata lissafi kiraman kun masu daraja ne a wajen Allah ba za su yi maka aringizo ba saboda kai mugun mutum ne duk kafircin kafiri ba za a kara masa abin da bai aikata ba kuma Allah sai ya ce katibin masu rubutu ne duk abin da kai an rubuta an rubuta an rubuta haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar to wannan shi ma ba wani labari ne ake ba mu ba a'a Allah sai ya mallaka ku shiga hankalinku ma'ana tunda ka san abinda kake fada ana rubutawa, abinda kake aikatawa ana rubutawa. Yanzu da za a tambaye mu da aiki da magana wanne yafi yawa a rayuwar dan adam? Wanne yafi yawa? Magana ta fi yawa sama da aiki. Yanzu idan ka zo ka zauna za ka yi ta zuba, in kai mai yawan zuban ne ba kai aiki ba. Ƙarshe a wuni kai aiki 10-20 amma maganganu ga su nan barkatai. To sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma yarfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ba zai furta wata kalma ba ɗan adam baligi fate ta tare da shi akwai mai kula da shi wanda kuma suke taskace dukkan abin da mutum ya rubuta. Wannan dan a nuna mana in har maganganunka da za ka dunga zuba ba a gaji ba an rubuta su, to ina ga aiki? Wanda kila kafin ka yi aiki ɗaya ka yi maganganu kalmomi ɗaruruwa, to an rubuta ɗaruruwan kalmomi ina ga kuma ɗaiɗaikun ayyuka? Min babi aula an riga an rubuta su. To saboda haka a nan kun ga wannan ita ce alkitabatul lahiqa, shi ne rubutu na biyu. Da can an rubuta za mu aikata, to ba mu kai ga aikatawa ba, to ba zai Allah ba zai ce to shi kenan ai kawai dama ‘yan wuta ne tunda dama an rubuta za su aikata. A'a, sai ka aikata don a yanke maka hanzari. Iqra'a kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Karanta littafin ka kai da kanka, ka isa ka yi wa kanka bincike kai ma kanka hukunci cewa lallai abinda aka tabbatar a kanka ba zalunta ka aka yi ba. Ina fata mun gane. To saboda haka shi yasa Allah anan da yake cewa wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur, dukkan abinda suka aikata yana nan a cikin wato ainihin takaddu an riga an rubuta su. To wannan tafsiri da malamai suka yi cewa rubutu biyu ne, akwai nafil azal sannan akwai kuma na abin da ka aikata, zai fito mana ƙarara da faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin wa nabluwa akhbarakum. Kaga Allah yake cewa wala nabluwannakum, tabbas za mu jarraba ku hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin, domin musamman su kokari da kwazo a cikin ku da kuma masu haƙuri. A'a, to kenan Allah da bai sani ba, ya riga ya sani. Yanzu kila za ka iya zuwa kai ne class master na aji, ka zo ka yi wa ɗalibai jarabawa, kai ne form master ko kuma malamai su gama jaraba su baka, ka zo ka karanta aji kaza, ware ne na ɗaya, ware ne na biyu, ware ne na uku, aji kaza ma haka. To lokacin da aka tara ɗalibai za ka ce to yanzu mun taru domin mu san suwaye suka yi ƙoƙari a cikinku kuma suwaye ba su yi ƙoƙari ba. Kuna ganewa? Ya karanta ya san suwaye ne zai iya nuna kai wani, kai ne na ɗaya, kai ne na biyu, kai ne na uku. Amma da yake don mu sani, ma'ana kenan mu bayyana. Sani kam shi malamin ajin ya sani, kuma ainihin wanda yake shugaban kisimi da aka bashi shi ma riga ya sani. To kenan da Allah ya ta na'lamal mujahidina minkum wasabirin, kenan al-ilmu bil kitabati lahiqa, ba as-sabiqa din ake nufi ba, dama Allah ya riga ya santa shine mai umarni alibin aka rubuta ta. To Allah subhanahu wataala sai yake cewa duk abin da suka yi yana nan rubuce, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dukkan wani karamin abu da babban abu an rubuce shi an gama. Allahu akbar. Kaman ana cewa kai a matsayinka na mai hankali ba za ka so rabbi subhanahu wataala ya ga kwamɓale da fitsara a cikin littafinka ba. Yanzu kai a matsayinka na mutumin kirki ko dai mahaifinka ko wani mai gidanka ya baka wani aiki, kuma aikin nan idan ka gama za a je aji a gabansa a ce ga aikin da wani, kuma a kawo ka yana duba aikin kana nan, don Allah zaka so kai wani abubuwa na ba daidai ba, kaga zaka zage iyayenka, iya kokarinka. Na farko dai mutumin nan kana ganin mutuncinsa, kuma yana kyautata maka, kuma yana karrama ka, kuma aikin nan ma zai baka wani gwaggwaban sakamako. Duk wannan shuruda sun cika. Dan Allah zaka yi wasa? Zaka yi sakati? Ba zaka yi sakati ba. To kenan kaman ana cewa ka kwanda sani, duk abin da ka furta ko ka aikata zaka gan shi a rubuce, kuma Allah subhanahu wataala zai ga wannan abu. Kuma ga kaga Allah, kaga zaka ji kunya a ce kai ka shiga lungu kai kana ba ne ba. Haka ne ko ba haka bane? To Allah sai ce wa kullu saghirin wa kabirin mustadar. Kunga saboda balagan alqur'ani sai aka soma da karami, sai aka ce wa kullu saghirin, duk wani karamin abu, wa kabirin da kuma babban abu, mustadar an riga an rubuce shi. Saghirin mahma saghur, kabirin mahma kabur, karamin duk yadda ya karanta. Kun ga da aka soma da karami, in har an rubuta karami ashe mun ba da aula kai ba kasa sai an rubuta babba. Shi yasa daga cikin hisaban yasira da Allah zai wa bayi, Allah ya saka mu a cikin su, za a tashi bawa wanda Allah zai masa hisabi mai sauki. Mutum yi wa'insu ayyuka a rayuwa, shi da a zatansa wannan ba yabo ba fallasa, sai dai kash ashe laifuka ne. To irin wa'annan da kuma ƙi laifin ne mutum, amma yana ganin wannan laifin ba menene, Allah sai ya tattara wa mutum irin wa'annan. Sai a ce a tazkuru zamba kaza, ka tuno zunubi kaza, sai a nuna masa. Yan uwa, kamar yadda muke faɗa alƙiyaman nan da Allah ke faɗa mana, wallahi ilimin zamani ya nuna mana abin da magabata ba su gani ba. Kamaran nan da ake recording din abin da muke, da yanayin zaman da kai, tufafin da suke jikinka, motsinka, da duk abin da kai, da za a je abin nan da aka rada aje bayan shekaru da an buɗe aka za a gan shi. Ba canji, ba tsari, ba rage. Ba za a iya shigar da wani abu wanda ba a yi recording ɗinsa ba. Haka ne? To wannan misali ne akan abin da zai faru gobe alkiyama. To Allah zai ce wa bawa, a tazkuru zamba kaza, ka tuno zunubi kaza, sai a ce an yafe maka, a yi ta zana su, a yi ta zana su. To kuma akwai waɗansu manya wanda mutum shi ma ya san ya yi. To tun da aka nuna wannan da kake gani ‘yan ƙananu, aka ce kuma an yafe maka, to ina ga wanda kai ma ka san ka yi? To a nan za a yi shiru, ba za a ce masa komai ba. Shi da kansa murya ƙasa-ƙasa zai ce, Allah, ai akwai wasu suka za suka na ɗin na san na aikata. Allah zai ce, to yadda muka suturce ka a duniya, yanzu ma mun suturce ka kuma mun yafe maka. Allah ya saka mu a cikin
zani.
To wannan shi ne ainihin hisabin yasira. To shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul kahf yake cewa, wa wudi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعطاها ووجدوا ما أملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه وتعالى سوى ووضع الكتاب ذا أزوء أدي لتات الأيك ناكد ناود نكوة نكوة لنكركي دبا لنكركي با تودز ذا أدي كوة غشنا أغبا. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ذاك كما سمين ليفك سنا قورتي ده ابن ده يكي تما كاتن ابو ده سنا قورتي سوى ده سنسين يبا دي ديبا ويقولون يا ويلتنا سدنگ سوى كيتن سو ما لهذا الكتاب ما يسامو ون النتابي لا يغادر صغيرة baya barin dan kankanin aiki, wala kabiratan ko ni babban aiki, illa a fa'a, mace sai ya kiyaye ya taskace ya rubuce. Allah ce wa wajadu ma amilu hadiran, sun samu abin da suka aikata a halarci tif ba daɗi ba rai. Allah subhanahu wataala sai ce wa la yadhlimu rabbuka ahada, Allah subhanahu wataala baya zalunta kowa. Allah ka samu dace. To wannan ɗan uwan yake nuna mana cewa lallai duk abin da ka san kai to wannan abin yana nan a rubuce, sai dai abin da malamai suka faɗa daga cikin gata da Allah ya yi mana rubuta kyakkyawa ya bambanta da rubuta kyakkyawan muna. Idan mutum ya yi kyakkyawa nan take mala'iku za su rubuta masa, ba za a daga kafa. Mun karanta wannan da muka zo tafsirin suratul Kaf. To amma idan mutum ya yi mummuna to wannan za a ɗan ɗaga masa kafa a bari a gani ko zai tuba. Wannan jin kai ne na Allah. Kuma sai ka samu wani ma fajiri ne, amma da ya fadirce ba za a ce ai sauri a rubuta ai mutumin banza ne, ba za a yi masa wannan ba. Za a rubuta, za a ɗaga masa kafa idan ya yi na dama ce Allah na tuba, Allah na tuba, Allah na tuba, an fasa ba za a rubuta ba. Akwai gatan da ya kai wannan? To sannan kuma laifin nan a rubuta ma kwaya ɗaya tak. Aikin nan na kirki ka yi ɗaya, shi kuma a rubuta maka goma. Kai idan ma kirkinka ya kai a wajen Allah, annunka maka 700, kai wallahu yudha'ifu liman yasha. To amma duk da haka Allah ke a ce wai hagu ta rinda ya dama Allah ke yi. To saboda haka Allah sai ke cewa wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, duk wani abu wanda yake karami da babba an riga ainihin an rubuce shi. To shi ne annan yake cewa wa kullu shay'in fa'aluhu, shi ne ayil ibad, duk abin da bayi suka rubuta maktubun fi zubur an rubuta shi a cikin tattafai, yace wato kutibal hafaza ko kuma kutubul hafaza, littafan mala'iku wanda suke kiyaye abubuwan da muka yi. Wa kullu sabirin wa kabirin, duk wani karami da babba min zambi na daga zunubi aw il amal ko kuma wani abu da muka aikata, mustaqar to abin wato rubucewa ne, yace maktubun fil lawhil mahfuz, abin rubucewa ne a cikin wannan kiyayen allo. Sai Allah subhanahu wataala yace
innal muttaqina fi jannatin wa nahum fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
Allah subhanahu wataala yace innal muttaqin, lallai wanda suke masu taqawa, fi jannatin, suna cikin wa'insu aljannatai wa nahar da kuma ƙoramu, fi maq'adi sidqin, a mazauni na gaskiya, inda malikin, a wajen mai zuzzurfan mulki shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, muqtadir, mai ikon aiwatarwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu a cikin almuttaqun. Wasu malaman tafsiri suka ce lokacin da aka faɗi waccan aya innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yushabuna fin nar ala wujuhihim dhuqu mas saqar, kamar yadda muka faɗa a jiya, al'adan alqur'ani ambatan bishara bayan gargadi, ko ambatan gargadi bayan bishara. To amma da aka ambaci gargadi sai ba ambaci bishara ba, to sai aka soko in ayoyi su ne wanda muka karanta tun daga wato ainihin inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar har yanzuwa wato nan mustaqar. To kun ga wannan duk an yi bayani kamar yanda muka ambata a je. Wasu malamai suka ce hikimar kawo wannan dan a nuna cewa su wa'incan ƴan wuta da aka shigar a cikin wuta ba zalunta su aka yi ba, abubuwan nan da aka faɗa na taskace aiki da tabbatar da shi, to shi ne ya gaskata kansu. Sun yi fitsara, sun ɗauka za su sha lalai, sun yi wa Allah rashin mutunci, sun ɗauka ruwa ta sha. To amma sai su ga ashe ba su ci birit ba, ruwa ba ta sha ba. To lokacin da aka faɗi ƴan wuta, aka faɗi akubarsu, to kowa ya kasa kunne ji, to su kuma wanda suka yi ɗa'a menene sakamakonsu? To shi ne sai aka biye da wannan. Allah sai ce innal muttaqin, lallai masu taqawa, at-taqawa malamai sun sha fadin ta in kana so kai mata ta'arifi gajere shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi kawai aikata umarnin Allah da kuma nisan tsananin Allah wannan shine takawa duk lokacin da Allah ya ni'imta mutum yayi wannan to Allah ya azurta shi da takawa Allah ka saka mu a cikin su to Allah sai ce wanda suke masu takawa fi jannatin suna cikin aljannatai wa nahar kuma ainihin koran mu malaman tafsiri suka ce wa Allah anan Allah ya ambace aljanna jannatin to aljannan nan guda nawa ce wasu malamai suka ce duk wani mutum da ya ji tsoron Allah aljanna hudu za a bashi saboda a cikin suratul rahman da namu zo Allah ya ce wa liman khafa maqama rabbihi jannatan to bayan an tafi sai aka ce wa min dunihi ma jannatan kuma banda wa'incin biyun akwai wasu biyun kuma daban to kuma kowacce ta bambanta da ƴar uwarta a bisa shirin da Allah ya wabaye su na kware Allah ka saka mu a cikin su wannan an ambaci jannati domin a kusato da abun asalin jannat shine gona da zaka ce mai bishiyoyi masu inuwa ga ruwa yana gudana ga kyakkyawan yanayi shine asalin jannat to amma aljannat da Allah yake ba mu labari fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar in ka shiga gona mai bishiyoyi zaka ga abubuwan da idan kai ke so ya gani ka ga furanni wasu kala kaza wasu kala kaza wasu kala kaza idan ga ruwa korama zaka ga abubuwa da kake so ka ga kifaye ka ga halitta kaza abubuwa wanda rai yake so to wannan duka ana kusato mana abin da muka saba ta'amuli da shi ne yau da kullun amma ba wai dan ana so a nuna mana iya shi ne abin da Allah ya koye ba tunda Allah ya ce ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba abin bai taba dar so a zuciyar dan adam ba to kawai sai dai mu ce Allah ka azurta mu da ita to Allah sai ya ce fi maq'adi sidiqin a cikin mazauni wanda yake ainihin na gaskiya mazauni na gaskiya malamai suka ce an ambace shi mazauni na gaskiya ko dai saboda mazauni ne wanda ba a furta ƙarya a cikin aljanna ba ƙarya ba zantan banza ba batsa ba ashariya ba duk wani abin da yake ba na daidai ba haka ne ko sai kuma wanda fiha daga wala ta'sima illa qilan salaman salama ba a duniya sashiyan magana ko sabon Allah a ciki ko kuma an nufi maq'ad sidiqin mazauni ne na dindindin kenan mazaunin ka na duniya gidan ka na duniya maq'ad kadibin ne gidan ƙarya ne ko ba haka bane kuma shi muke ta ƙarƙarewa mu zake dantsi a wajen yin sa a kwaskware wani har alfahari yake gidan da na gina ba wani kaya na ƙasar nan a ciki hatta da shimfudu gidan ƙarya dai ne domin sai ka tafi ka bar shi ko ka shirya ko baka shirya ba wasu masu su fika mora abin da zai faru kenan ni na san akwai bawan Allah da aka yi a ƙasar nan wasu shekaru ina faɗa muku shekaru wajen 30 yadda wanda suka ba mu labari suka faɗa in magana ta gaskata cewa labulan gidan ya kai na miliyan 70 wannan wajen shekara 30 da ta wuce amma ko kun san bai shiga gidan bai mutu bai shiga ba Allah ya dauke shi to sai malamai suka ce to tayyu a nan an ce maq'ad sidiqin saboda ita aljanna din ce zama ne na gaskiya ba na ƙarya ba kenan duniya gidan ƙarya ne gidan rudi ne ba mai tabbata bane ba Allah sai ya ce inda malikin muqtadir a wajen mai zurfin mulki shine Allah subhanahu wata'ala kuma shine wanda yake mai ikon zartarwa wato wanda aka ce wato inda malikin muqtadir wannan kamban matsayin ɗan aljanna ne ko kai yanzu a zo a ce maka wane ana taro amma an aje maka kujerarka kusa da ta tsakaranki ya kake ji ai za ka so a yi hoto a ce ga ka can kusa da shefi kai ne kai da kanka ko ga shi kuna gaisawa kaga za ka ji babban matsayi to sai aka ce inda malikin muqtadir kuma a ce inda malik ba sai aka ce malik mai zuzzurfan mulki Allah subhanahu wa ta'ala wannan dai an riga an nuna mana lokaci bayan da zai sai dai mu tsaya an Allah ya kai mu bai za mu karkare kuma mu karanta abin da yake cikin tafsiri sai mu shiga sabuwar sura abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren da mu daidai amin 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 mai tambayar farko yace malam an sai idan mutum zai yi sallah dole sai ya karanta Fatiha to malam idan mutum yana bin liman sallah kuma karatun a bayyane ake yi shin zai yi shiru ya saurari karatun liman ko zai yi sauri a zuciyarsa ya karanta Fatiha saboda ne idan ina bin sallah ina yawan yin waswasi akan wannan abin wani lokacin na yi sauri na karanta Fatiha wani lokacin kuma na yi shiru na saurari liman to abinda yake daidai shine lokacin da liman yake karatu a bayyane ka saurare shi da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce fadin Allah subhanahu wataala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu fa ansitu la'allakum turhamun Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan an karanta alqur'ani to ku kasa kunne ku ji shi kuma ku yi shiru dan azikanku to sun ce wannan ta sauka akan karatun sallah ake magana lokacin da liman yake karatu kai ma mu fasalihu ka kasa kunne akwai hadisi da zai zama kaman a zahiri sun yi karo da juna akwai hadisi ɗaya da yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummi alqur'an babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba to in mutum ya dauki wannan zai ce to kenan ko liman ne ko mamu ne abinda ake nufi mai sallah shi kadai ko kuma wato ainihin liman sai wani hadisin ya zo ya ce man salla khalfal imami fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yayi sallah a bayan liman to karatun liman shine karatun kuma wancan da suka zafafa suke ta wai dole sai ka karanta Fatiha ko liman kake bi domin wajiba ce to ka tambaye shi ka ce da Allah idan nazo ana sallah an duka sai ne sauri na duka na samu liman na samu wannan raka'a ko ban samu ba dole sai ka same ta kuma baka samu liman a tsaye ba za ka yi Fatiha kaga ashe wannan shi ya nuna karanta Fatiha bai zama wajibi ba abinda aka ce mustahabbi ne idan liman yana karatu a boye ka karanta Fatiha da abinda ya saukaka saboda kada shaytan ya wasa da zuciyarka tunda liman baka jin karatun sa dama an dauka lokacin da liman yake karatu a bayyane to yana wa'azantar da kai kana jin me yake faɗa zuciyarka za ta tsaya waje daya to amma lokacin da yake karatu a boye baka jin sa kaga sai ka tuno kaza ka tuno kaza ka tuno kaza to amma idan ka shagaltar da kanka da karatun Fatiha da abinda ya saukaka ka daure zuciyarka wuri daya saboda haka malamai suka ce mustahabbi ne idan inda ake koyi karatu suka ƙara da cewa idan ana karatu ma a bayyane misali yanzu kamar a ce masallaci ba loud speaker kuma sun wuya yi tsawo sosai inda baka jin karatun liman suka ce to ya halatta karanta Fatiha da sura a cikin zuciya tunda baka jin karatun liman kada shaytan ya wasa da zuciyarka saboda haka dai in kana bin liman karatun kana da sallah ya dauke maka wannan yace mallan ya hukuncin shan ORS ya hukuncin shan ORS yake da azumi musamman lokacin suhur saboda ina sha ne domin baya konewa da wuri a jikin mutum to ai ban san shi ba eh oh shine gitsari da kuma ai ba zana ba wannan lakabin ba baka da matsala Allah ya gafarta mana amma in dai ba zai bi ba da kura ba in dai an tabbatar ba da kura in ka sha shi to ba wata matsala amin wannan shi kuma yace tambaya ta malam ita ce malam yam yace uwa ce ta rasu ta bar ƴaƴa guda hudu daga cikin su akwai mata uku namiji daya mata biyu da namiji da namijin uban su daya mace daya ubanta daban kuma uwar ba ta da aure da ta rasu to malam ya rabon gadan yake to bakai cikakkiyar tambaya ba tunda baka fadi ta bar iyaye ba ko bata bari ba yanzu iyaye kadai ka fada to in mun kaddara cewa tana da iyaye uwa da uba in akwai su so biyu to za a kasa dukiyar gida shida sai a ba uwa daya sai a ba uba daya wani abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana huwa walad to saura kashi hudin da ya rage ya'yan sai a musu lidakar mutul hadir unsayin ba bambanci tsakanin wai wannan uban su daya wannan uban su da ai ta sai uwar su tunda ita sai uwar su ko ya'yan mutum goma ne to kai da kai za a yi musu namiji rabon mace wato ainihin biyu tambayar sa ta biyu yace malam a ranar daya ga Ramadan kayi wa manyan malamai addu'a mutanen kirki insha Allah duniya da lahira da yarda Allah to malam ina tuna ma Sheikh Ja'far Mahmud Adam domin ba yabo ba mun san ana kokari amma al'ummar idan ta ji sunan da addu'ar daga bakin su sai ta dage ta kuma tuna Allah ya taimaka amin to ina jin bai fahimci abinda muka yi ba in ka fahimci abinda muka yi muna zana ƴan makarantar nan mutum nawa ya rasu a dutse ba ambace shi ba akwai manyan mutane duk sun rasu a dutse amma ba wanda na ambata ina ambata ƴan makarantar nan ne wanda tunda su ake karatu wasu ma da karatu ta hadin su nake ambatawa amma ai ba zan iya lissafe manyan mutane dutse da suka rasu ba abun zai gajiya malam dafar Allah ya ji kansa da gafara ba alƙahari nake ba kai mai tambaya ina da kila kafin kai masa addu'a ɗaya na masa ɗaruruwa kuma na sha faɗa a munasabobi cewa Allah ya ji kan mai martaba sarki Nuhu da shi da malam Jafar Allah ya ji kansu da gafara da rahama ina cewa duk abin da za a yi a tafsirin nan to su ne masu kaso mai tsoka na faɗa muku tarihin nan Allah ya ji kan mai martaba sarki shi ya nemi malam Ja'far ya turo masa wanda zai yi tafsiri malam Ja'far ya nemi cewa ni zan gudanar na ce ba zan yi ba muka yi ta ja'ida na faɗa muku ya faɗa min kalmomi guda hudu ya ce dalilan sa na zo in yi tafsiri nan su ne kaza da kaza ina taɓa faɗa muku ya ce kuma in har ba zan yi ba to wallahi ba ma zai faɗa wa sarki wata amsa ba zai yi shiru to wannan dalilai da ya faɗa guda hudu su ne suka kama hankalina dole ne yadda na karɓi wannan dawa kenan ashe za mu ce mai martaba shi ne tubalin farko malam Ja'far tubali na biyu su ne tubalin wannan karatun ko mu ce komai a kansu ko kar mu ce Allah zai ba su lada saboda haka nan ka fahimci in muka yi addu'a ga wasu mamata banda wanda labari zai zo mana muna bayanin ƴan wannan makarantar yawwa mai martaba sarki shi ne ɗalibin farko Allah ya ji kansa da gafara da rahama yakan ce mun malam tunda nake zuwa karatu ban taɓa zuwa karatu a matsayin sarki ba a matsayin ɗalibi nake zuwa to kaga ne dole ka tashi ne ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar da farko Allah ya ji kansu da gafara da rahama sai tambaya ta uku yace malam liman ne bai fito da wuri ba a masallaci har aka yi iqama aka fara salla to da yazo an yi raka'a daya sai ya wuce kuma bai sami raka'a daya ba bai samu raka'a daya ba kuma ya dawo liman ya shiga domin yana gadara shine liman na asali to yaya sallar take a saurara zancen yana gadara bai taso ba ofishinsa ne kuma ni ya burge ni da ya kuzgo wannan dan kankan ba ya burge ni da ya jawo shi waye ce ya shiga ofishinsa ba izininsa ofishinsa ne na kawo muku misalai ya kamata ku dinga baiwa mutane kima da daraja a mahallin da Allah ya dora su na kawo muku misali sai ma'aikatan sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna mana matsayin limami kun ga akwai lokacin da kafin ya shigo Bilal ya gama iqama amma sai ga wani ya tare ma'aikatan sallallahu alaihi wasallama suka koma suka yi dogon gani har ta bai suka so magengedi sannan da aka gama ma'aikatan sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kabbara araba aka shiga sallah ko iqama ba a saki sannan wata rana manzon Allah ya shiga har an gama iqama zai yi kabbara harama kawai sai ya nuna a saurana sai ya fita alayhi salam ya koma gida bayan mintuna alayhi salam ya dawo kawai ya kabbara harama ba a saki iqama ba wasu suka ce wani Allah alayhi salam ya tuno akwai jaraba ne a jikin sa alayhi salam wannan duk koyarwa ce to kun ga manzon Allah da ya ga dama da sai ya ce wani ya shiga koko inda irin ku ne wani ya kankan bai tsaye wuce to na farko wannan limamin ya burge nan gaba ma liman idan kama kara wani ya zo ko an yi raka'a zo ka fizgo shi da yake maganan sallah kuma ai dama akwai halin da mamu za su bi limamin da sallar sa bata cika ba kamar yaya yanzu da za a zo a ce mutum ɗaya ya fara sallah shikenan sai ya yi raka'a ɗaya sai wani ya zo ya tona tare da shi shi wannan an tsere masa da raka'a ɗaya kuna fahimtar maganar to shi wancan limamin na farko a lurusa sai ta warware sai ya ja wannan ya gaba ya samu ta kake sallah wanda ya gaba bai samu ba to muƙaddara ma akwai wasu wanda an ma fara sallar da su shi wannan makararren liman ya tura shi to shi yanzu lokacin da ya cika sallarsa ko kuma mu suka cika sallar shi kasa bata cika ba to ba su da zaɓi zama za su yanzu shi wannan mai kankambar da aka fizge baya liman ya ci gaba da sallah kun ga liman sai da musu da ka daya to idan raka'a hudu ta cika ku mamun limamin farko dole ku zauna dan ba za ku yi ƙari in kuka yi ƙari kuka tashi bayan ta cika hudu sallar ku ta bace dole sai dai ku zauna shi ya ci ko dai sai ta biya ya sallame ku sallame shi kenan sallar ta yi Allah ya samu dace abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din akwai bayin Allah da ƴan uwansu suka rasu da yawa da kuma su marasa lafiya sun roki ne musu addu'a ga mamatansu da kuma marasa lafiyarsu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا، اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى، اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم كن لنا عونا ونصيرا، اللهم كن لنا عونا ونصيرا، اللهم كن لنا عونا ونصيرا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اكفنا شر أعدائنا، اللهم رد عنا شر أعدائنا، اللهم اكفنا شر أعدائنا، اللهم رد عنا شر أعدائنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين، اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم كن لنا عونا ونصيرا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، اللهم اهد اولادنا، اللهم اصلحهم يا رب العالمين، اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى، اللهم استجرهم يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، اللهم اجعلهم من الراشدين، اللهم اجعلهم من الراشدين يا رب العالمين، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.